Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Faji zan gabatar da shirin. Ga jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 4 ga watan Yuli na shekarar 2023 zamu magana ne akan yadda matasa ke amfani da kafar sada zumunta. Masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu zamu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Me sauraron barkamu da sake sauraron ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. Ta cikin zauren namu a yau muna tare da matasa a zamu tattauna da su akan matsalolin amfani da kafafen sada zumunta na zamani. A tare da ni akwai Khadija Sa'ad Muhammad, Safiya Abubakar, Muhammad Sani da Malam Shafi'i Abubakar shi kuma Hajiya Fatima Mijinya da za ta ba mu shawarwari a kan wannan matsala. To a kowane lokaci na matashi to za ka gaishe tare da wayarsa. In kuma ka leka za ka tabbatar da cewa ba karatu yake yi ba. Ba neman bincike yake a kan ilimi ba. A'a, yana shiga ne kafofin sada zumunta. WhatsApp ne, Facebook ne, Instagram ne, kai da sauransu. Wannan kuma kafafen sada zumunta kamar yadda aka sani suna da nasu illolin kamar yadda suke da amfani. To a yau za mu duba illolin kafafen sada zumunta ne musamman ta bangaren zamantakewa inda suka iya kawo a matsala ta harkar zamantakewa ko auratayya. Shin me matasan nan suke cururuwan nema ne ko suke bincika a waɗannan kafafen sada zumunta matasa gare ku?
Eto, akwai waɗanda suke zuwa yin kasuwancin. Akwai mutanen da in babu wannan kafofin sada zumuntan ma kasuwancin su ba zai tafi ba. Amma kuma tunda ana maganar illoli ne, za mu yi magana ne akan illa ta bangaren zamantakewa. Wato kafafen sada zumunta suna da illoli sosai akan zamantakewa musamman abin da ya shafi aure. Idan aka zo magana aure ana cewa waya kamar albasa yake. Inde za a ci gaba da bincikawa to za a ci gaba da yin hawaye.
Saboda waya kamar albasa take.
Inde za a bincika shi.
Za a ci gaba da bincika.
Kuka ko namiji ya bincika ko ita macen ta bincika. Shi yasa na kan ba da shawara duk mutum da san me yake ko mijin da ya san me yake wayan shi ko wayan matan shi ko kowanne cikin su ya rike nan shi dan ba zan manta ba ko na abokina da yake Kano na je wurin shi sai naga yana rike da karamin waya sai nake ce mai akai sai a yi neman ka ba babban waya sai abokina yana ta taba ni shi bai ba da ansa ba so bayan mun bar wurin sai wanda yake ce mai kai mutumin ka san samu matsala da matan shi me ya faru wai tana da trust issues shi ma yana da
ba ta da yadda
shi ma ba shi da yadda so kullun in ya dawo sai sun samu matsala akan wayan su sai da aka zauna kuma suna son junan su sosai ba za su iya rabuwa ba to karshe dai sai da aka zauna aka ce to dukkan su kowa ya goge Facebook, Twitter, Instagram da komai shi kuma yana harka ne wanda ya shafi tallace-tallace akan kafofin yaɗa labaran nan amma dole haka nan ya hakura so kin ga wannan babban illa ne akan zamantakewar shi.
Na ganin da ke tambayan cewa ni matasa ke zuwa su a social media ina ganin nishadi yawanci duk dan nishadi ne most of them yau mafi yawan daga cikin su abinda suke zuwa kenan dan zaki ga za a je duk abubuwan da kake gani a social media dama kada kada ne raye-raye da dai wani abu in wani yayi wani comment ko ya rubuta wani abu akan wani abu zaki gani abun da aka rubuta shi zaka je ka duba me wane yake
dan wani gulma ne
da amma dai wani gulma dan dai nishadi ina a dan yi waye da way time zaki ga ko ka je wani kamar asibiti ka je kana zauna kana jiran likita ka shiga social media me kake yi kawai dai dan ya dan shi ne babu yake mutuwa wannan lokacin na zama so sai ga kamar abun da ya sa yawanci matasa ke shiga social media ba dan karatu ba ba dan kilo an su eh wan su suna neman kuɗi a nan wurin amma mafi da yawa aka san duk dan nishadi
to Khadija a da lokacin da aka san duka tsari irin na iyali ne muka taso sai kiga idan wasu tana neman shawara akwai wacce za ta bata shawara dan da gida ne wurin mahaifiyarta tana da matsala ko za ta je wurin illarta ko kuma babayyarta a yanzu abubuwa sun canza za ki ga in shawarar nema akwai shafukar za ki ga mace tana da matsala na auratayyanta a na ita da kawani a ita da saurayi sai ga ta tura a ni ne muna zaune ma mu bi ne a wurin mijina a saurayi na ne ya kaza ba za ni je gida ne wannan ba sai dai su je wannan kafafan sada zumunta me yake faruwa ne a ta bangaren iyali
muna iya cewa abubuwa kala-kala suna faruwa biyu zuwa uku da yasa yanzu kamar yadda ka bada misali in mace tana da wani damuwa maimakon ta je ta samu manya a ba ta shawara sai ta ga gara ta je a irin waɗannan kafofi na yada me ake ce mishi zumunta
sada
zumunta haka ta faɗi bayananta kin ga da irin rayuwar da ake yi kwata-kwata ya saba da irin rayuwar da ake yi a yanzu da a duk lokacin da yaro ya ga wani abu da ya shige mai duhu duk da mutanen da a cikin tsakanin junansu sukan fahimci wani da suke da fikira
suke da basira
na gane wasu abubuwa wata za ta iya zuwa wurin mahaifiyarta ta ce mata mama ina fama da matsalar kaza-kaza da sauransu sai ki ga uwar ta ce abin da ya kamata ki samu wanki saboda ita ma maman ta san in wacce aka je wurin ta Allah ya bata wani baiwa na musamman wanda za ta iya bada shawara akai to yanzu sai muka tsinci kanmu a matsayin waɗanda suka yi karatu misali mu ce na zamani sai yawanci yaran zamani suke gani kamar iyaye na da irin abin da ake ce ma outdated dan ba za mu ce local gaba da irin suna ganin wai an wuce yayin iyaye
to
kamar irin halin da kake ciki in ma ka tambaye su yanzu shawara akan saurayi yanzu kamar mama wani shawara za ta bani ai an wuce za mu
ce gani
a yau na ji tunani yaran da irin soyayya da muke ba irin su kai da baba ba saboda haka ya kamata ne an samu yan zamani yan uwana wanda su ne za su ba da shawara to su kuma wannan yan zamanin ba lallai bane shi ita ne wannan damuwar ya zama wanda take kusa da su za su iya ba ta shawara kawai sai ta cilla ta da nufin cewa duk wanda ya gani za ta iya samun shawarwari daban-daban wanda ta ga ya mata daɗi ko koyon daidai da tunaninta saboda mafi yawancin da suke ma'aikawa da shawara ko an ba su shawarar gaskiya ba fa sai dama can suna da abin da suke so su yi so goyon baya kawai suke nema idan suka tura in suka ga waɗanda su suka fi yawa suka yi su ma irin tunanin su sai su ce ga shi tunanin da ma suke yi daidai
suna kawai
da aiwatar da shi so mafi yawanci shi yasa a ƙarshen abin yake zama da matsala yake zama da damuwa saboda waɗanda ake neman shawara a wurin su na farko ba ƙwararru bane akan harkan ba da shawara sannan na biyu ba wai suna da wata madogara bane kawai abin da ya musu daɗi a ra'ayin su a daidai lokacin kamar yadda wanda ce magana daga farko ta faɗa nishadi wani ma na ba da shawara ne fa akan nishadi ba ma zai ba da shawara bane a nufin wai aikata kawai zai faɗa ne saboda wani in ya karanta wannan comment din yayi dariya to in ka ta samu sakare a wanda yake da tabbayin shi zai iya dauka abun ma a da gaske kuma yaje ya amfani da shi daga gaske ya zo ya zama abun da ba a ji dadi ba
daidai wannan gabar da Khadija take magana akan a yi magana a cikin nishadi ila ma ba abin da ake nufi kenan bai tuna min da abubuwan da ake fuskanta sai daga cikin matsalolin wato kafafen sada zumunta shi ne abin da ake cewa yi kalubalen nan da ake sa wato challenge wato wanda za a ci ko wata tambaya ko a ce ga wani aiki wani ya aikata shin ka isa ka yi ko za ka iya ko aka ba ki kuɗi kaza za ka yi wanda shi ma yana janyo matsaloli da yawa a matsalan auratayya
ina ga wannan challenge da ake a social media yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu a rayukan matasa da ake amfani da kafafun sada zumunta saboda duk wanda aka kawo wani challenge sa'o'inka za ka ga wani kaza ya yi abu kaza
so ya yi challenge wani ɗaya daga cikin ku shi ma yayi so idan yayi sai kaga ai kai ma da kake wajin wannan person ya kamata kai ma zaka iya sai kaga kai ma kai kokari kai ma kai wannan so wannan abun yana taimakawa wurin matsalolin da ake samu yanzu a kafafin sada zumunta.
To kamar wanne da wanne ka sani ko ka
sani? Mafi yawanci wanda nake gani yanzu shine a Twitter. Za ka ga haka nan da ka tashi an yi tweet da yawa idan ka bibiye su sai ka ga wani shi kadai ya fiddo da wani tweet ya ce duk wanda yake ganin zai iya ya zo ya yi abu kaza. So da zaran an samu mutum ɗaya ya yi to shi kuma wannan kalubale. Wangu ruwan shi da kai wani addini kake ko wani kabila ne ko daga wani bangare ka taso in aka sako shi kai dai za ka yi iya kokarin ka kaga kai ma kai
to fuka fuka kunya
saboda
daga bada maza ko mata
saboda waɗannan fears din naka su ma su yi
ko sa'o'in nan
sa'o'in ka su ba su yi so za ka yi iya kokarin ka kai ma kaga kai kada dai a baro ka baya kai ma a ce a wannan zamani kana tare da kai ake tafiya.
Ko da abu wasa ne yana da kyau ka yi tunani idan yanzu kai kai wasa social media girman shi ya wuce ka zauna a falon gidanku ku yi wasa ku ya haɗa ƴan uwanka social media ya wuce a aji irin na makaranta kafin malami ya shigo ko bayan malami ya shigo ku dan yi wasa tsakanin juna shikenan an fata
anan gurin wani sai bibiyan
ka wani da gaske dama can kida ba za a rasa ma wanda yake maka hassada ba ko yake maka bita da kullu a wani abu so ka riga ka fada kuma shi abin nan bai karya muryan ka ne bidiyon ka ne kai kasa ko rubutu kai akan page ɗinka ba yanda za a yi a ce ba kai bane ko wani kabari kai wawanci ya dauki wayan ka ya rubutu akan page ɗinka ya saka abinda duniya ta sani kai ka rubuta saboda haka dole a sa ido akan dukkanin wani rubutu ko voice ko kuma video wanda zai fita da mutum zai faɗi wani abu da yake da mummunan sako saboda in wani ya fahimta wani ba zai fahimta ba kamar yadda malam Sani ya faɗa ɗazu wannan wayan yana iya zama barkono dan shi ya ce albasa dan ni a gurina yana iya zama barkono dan musibin da yake bibiya a cikin waya wallahi wani Allah ne kadai zai iya shari'a shi kuma sai a lahira duk yanda kai ka fita ba za ka taba fita ba kamar yanzu misali wasu suna iya daukan wayarki kai ma mijinki text na maganganu waɗanda ba su dace ba har duniya ta nade shi kai kike duk yanda zaki yi masa magana cewa ba ke kike yi wannan ba zai taba yadda ba shi ma aboki zai iya yi saboda ya ga ya hada ku da makamantan wannan so idan ya zama da cewa mutum yana yawan irin waɗannan wasannin ko kuma aka ce za a yi wani challenge ka ce kai za ka yi so shi sai wannan social media dole mutum ya zama zai kiyaye dole mutum ya zama yana da hankali ba komai bane za ka yi akai ko wannan na kan ba mata shawara ko miji ne yace ki yi mun hotanki ko ki yi mun video ba amfani ka sani na san ka idan ka zo inda nake ji yanda kake so ka gani zaka gani ni ma ina bukatar ganin ka zan ganka amma wannan dauka na bidiyo akwai
wani shi
da kuma ta wanda idan ya shiga kan waya ne ko an goge zai gogewa akwai software da idan aka sa mawaya duk abin da aka taba sa mushi sai ya dawo ko da an goge an yi shekara da shekaru in dai aka sa wannan software aka sa recovery aka danna zai dawo da shi to idan mutum yana irin waɗannan abubuwan shi ne hawayen da malam Sani yake magana da yake da mutum ya dauka waya zai zo yana yi saboda haka maganin shi kawai a kiyaye irin waɗannan challenge da ba su da amfani ba su da wani amfani ai akwai babban challenge a rayuwa challenge din da ya kamata mutum ya shi ne muna tare da aboki yayi karatu ya samu aiki mai kyau ni dan ne bazan yi karatu shi ne challenge din da ya kamata matasa su samu
karatu ba ku kallon wanda ya kamata su kallon bazan
shi ne ya za a yi mun taso tare da wani ya wuce ba wai na hasada ba a'a na nuna ai bai fika da komai ba hannu biyu gare shi hannu biyu gare ka ido biyu gare shi
yanda ya
dace ya dace kai ma ka dace ka zama ka samu nasara a rayuwarka amma ba wai irin wannan challenge ba a ce ka yaga tasiri a baka 1000 ko da ya dubu dari ko ko za a baka duk waɗannan da ya kamata ya zama maka sarki
ana ma wasa
ana ma wasa da shi ba kuma ga
dai maganar ta zo
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Zamu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Hajira sace bari mu jarayo wurinki a matsayin ta uwa. Yara na son tambaki. Suna aika abubuwan da kila lokaci ba su tunani za su iya yin nadama nan gaba ba. Za ki ga mace an ce gida za ki iya nuna kirjinki. Za ta iya saboda suna tunanin wanda aka kalli da ɗan uwan bane ba in gida mu bane da sai inda wannan abin bai ji ba saboda wasu sun jahilci ma shi ainihin wannan kafafan sada zumunta ina ne ainihin iya kasa wani bai san duniya ne zai kallon ka wani lokacin ba kuma ya danganta da irin burge wanda ka ko kuma rashin sa adam na ce sa an da hutan yayi ba abubuwan da ke faruwa a kafafan sada zumunta da matsalolin da ake fuskanta din nan ni za ki ce a kai
wato abin da ke faruwa zan fara magana ne akan mu iyaye da yawa malaman mu suka rika nuna mana cewa mu iyaye idan muna sa ido muna bibiya akan ƴaƴanmu muna son mu hana su wani abu kuma muna son mu sa su wani abu to mu kanmu ma mu rika sabunta tunaninmu ya rika zuwa daidai da zamani da yawa iyaye za ki ga in suna son ma su hana ƴaƴan nasu irin wannan abu sun ta inda za su ɓullo ba sai su ɓullo da horar wata yadda su suka rayu a baya.
To, wata ana ba ta yanzu dai a
tsohon wata ta yi ta yadda za ka yi ta hana yaro abu ko ka sashi.
Ya yi da tunanin
ka. Yawacin ya yanzu samun sani wani na mu iyaye. Na kan faɗa yara suna min gajiya na kan ce wayan nan ba a yi ta domin mu ba muna raka ku ne mu taimaka muku. Amma wayan nan an yi shi ne daidai zamanin matasa na yanzu. To ana son iyaye kasance shi kanshi wayan nan abubuwan da ake yi a ciki su saka kansu a ciki su ga me ke faruwa kamar yadda kaji muka gama magana a kan cewa ba za ka kushe abu ko kuma ka lalata abu ka ce ba kyau haramun ne ba kai tsaye ba sai ka shiga kasa shi ne ne
ka fahimce shi
to ina ba iyaye ƴan uwa na shawara cewa duk wani abubuwa da ake musamman wannan challenge din ya kamata a ce a samu da tawa iri na a wayar musu da kai to ga ko wani abu ya fito ga abin da ake yi game da wannan al'amari a sanar da su ke kin ga aka sanar su inda wannan abin ta nan ne za su rika bibiyar wayan ƴaƴan su sannan ko su rika sanar da ƴaƴan su illolin shi to da yawa za ki ga kawai iyaye suna fadawa ne kan hana baɗaran da ka tunda yawancin da abubuwan da yaran suke a social media din nan bata lokaci ne
amma hajiya kamar yadda kika ce bata lokaci ne yaran na haya yanda aka sani a lokacin da yaro yana da aikin da aka zaba masa a gida da yake gabatarwa in mace ce akwai abubuwan da suke na mijima akwai abin da aka tsara masa za ki gaba a zaman wanza a halin yanzu yaran kamar yadda su matasa suke faɗa cewa suna neman nishaɗi ne suna neman abokan hulɗa ne suna neman masu ba su shawara wanda ba sa samu a gida yanda ya kamata.
To alfarka ganin laifin daga iyayen alhamdulillah wannan ina faɗa da yawa na kan faɗa in ƙara faɗa tun farko yadda ka taso da rainon yaro to a haka fa yake nufewa shi ya sa Hausawa suka ce ma ita ce tun yana ɗanyi ake gaskata shi daga yadda kika taso da rainon yaro kika jawo shi a jiki ko yarinya kika jawo shi a jiki kika maida shi aboki ko kawa to daga lokacin ne yaro zai shaku da ke duk wani abin da ya dame shi ba zai taɓa koyar shi ba kin ga kamar misali kin jawo yaro a jiki kin nuna mishi cewa kaza ba kyau amma in ka aikata ba na ce ka koya min ne ka zo ka faɗa min cewa ka aikata zan ƙara baka wani shawara to shi kin dora yaro mai kin dora yaro akan turba na gari amma da yawa mai iyaye zaki ji sun tsawo sana yara wani abu sun ce ba ta amma su faɗi cewa in kun yi za a tura ku wuta to yaro sai ki ga tsautsayi ya ɗebe shi ya ga sa'o'in shi suna yi ya je ya aikata wannan abu ba zai iya zuwa ya faɗa miki ba gobe ma zai je ya aikata ba zai iya zuwa ya faɗa miki ba amma daga lokacin kika ba yaro ƙofa buɗaɗɗiya duk girman laifin da kai ko na ce ta kai ka je ka aikata ka zo ka faɗa min ba zan duke ka ba sai dai in ba ka shawara in nema maka mafita to ta haka ne za ka taso da yarin ne ko yaron ke zama aboki a gare ka duk abin da yaron nan zai nema ka zai neme ki
akwai matsala har yanzu da ake fuskanta na rashin iya kiyaye bakunan mu ya Allah ko a yi murya wato a yi sabo na murya ko kuma mutum ya rubutu cewa ga wani abu da yake so wanda inda za a dina wa duniya cewa wani ne ya faɗa kamar zai ɓata mishi suna me yasa ba fa kiyayewa da ta wannan ɓangaren.
To wannan ya samo asali ne daga yanayin tarbiyya kamar yadda ita malama Fatima ta faɗa yaro idan aka riga aka sauke shi akwai iyayen da tsakaninsu da ƴaƴansu sai mai gaisuwa me kake ciki ko me kike ciki babu abin da ya dame su to shi kuma yaro dole yana buƙatar So kaman matasa tun daga tasowar su idan ya zama cewa iyaye sun dora su a turban fada musu da abin da ya dace da idan yaro a daidai lokacin ne fa abin da bai dace ba zan ga a'a irin wannan magana bai dace ka yi shi ba idan kaza ya faru kaza ake cewa to a haka zai saba
da kuma nuna mishi martaban kansa
yawa da idan kai kaza zai iya zubar maka da mutunci to idan yaro ya tashi a haka to shine zaki ga tin ba ma sai wani ya ce mishi kaza na da kiba kaza da kanshi kawai zai rika gane cewa ya kamata in yi kaza a'a bai kamata in yi kaza ba zan dan bada wani karamin misali kamar lokacin da muke yaran ta haka da akwai wani abu da babanmu ya kammana zai iya cewa yana sa ka da kanka kai zaka rika jin kunya irin aga kai abin da bai dace ba saboda duk sanda kai laifi sai ce ni na dauka kun dade da wuce wannan ban san cewa har yanzu a wannan mataki
wannan sai sa ka da kunya
in ya fara wannan wani zufa da wani bakin ciki a sheja wani girma aka baka kai ka zo kana ta wawanci kana kara rage kanka ba to tun kana yaro kawai sai ka rika jin kai babban saboda haka duk wani shashanci da za a yi za ka kai ka wuce dan zaka bar ma zaka duba wuce in na faɗi kaza ya za a gani kamar yanzu da muke magana abin challenge din nan da ne to gaskiya matasan mu wannan da ina ganin shine matsalolin mu muna faɗan magana duk yanda kawai ta zo mana daga abu ya zo wani hannun shi ma har rawa yake yi yana taifi yana kuskure saboda yana Allah Allah ya tura mun tura sako ba matsala bane amma karanta ne zaka rubuta tabbatar babu kuskure tabbatar ba zai je ya zagayo ba ba sai kai rubutu ba sannan kada ka goge saboda wanda suka gani sun da sun gani kuma wani ma yana nan da wani shiga wani shi yayi sai bayan da za a yi agogi sai ya kamata mu riga tunanin abin da zai je ya dawo
to an ce an fita barawa a fita mabi sawu wato mabi sawu yan duba comment yan duba kuma yan hada hada eh su bar mu gargare da su wato su ne wanda za su ga sun je sun duba a wanda tace kaza bai ka san da wakili ba ko wata santa ba sai ta kwaso da dorin sai ta bibiya ta bibiya ta bibiya har sai ta samu waye din wancan da wani har ke ta samu yanda za a yi ta miƙa wannan sako ga inda za ta san cewa zai iya cutar da wani ne wannan sako sai kuma yayiwa kamar yadda muke cewa abu ne na matasa ba lalle ne za ta iya aikatawan ba ko namijin zai iya aikatawa ba an yi ne dan a yi raha ko ya nuna cewa ya isa abin nan na makubuta da bai san abin da zai je ya dawo ba sai kaga kuma ya haifar masa da wani babba ga karamin matsala a rayuwa me za mu ce da kanwa sarakan haɗi hantsi ne ga gidan kowa
in muka rike hadisi guda ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka faɗi alheri ko ka shiru wannan kadai ya isa ga matasa su gane cewa duk maganan da za su yi in suka duba ta su daga ba alheri ba ne to bai kamata su faɗi ta ba sannan ga mutane kuma waɗanda suke zuwa su karanta comment a challenge su nemo wane ne dan uwan wanda ya yi wannan comment su tabbatar da cewa sun hada husuma ko sun hada wata matsala tsakanin shi da ƴan uwan shi su ma idan suka koma suka riƙe hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka soma ɗan uwanka abinda kake soma kanka shi ma ina tabbatar da cewa ba za su yi wannan abun ba saboda ba za su so su ma a hada su da nasu mutanen ba
akwai wani jan hankali da muke so mu mutane akan matasa musamman da ƴan mata akan wannan kafofin sada labarai sada zumunta kin ga ana ta magana akan kwaikwayo wato akwai wasu rayuwa musamman mata za ki ga suna da groups groupin nan ba abin da ake yi wani groupin za ki ga na turo kayan alatu
wato dandali
yau wani turo kayan alatu to wannan kafofin sada zumuntan suna sa yawancin matan suna zuwa suna shiga wani irin yanayi kama daga wanda suke gidajen auren su da kuma wanda ba su kai da sun yi aure ba misali a nan shi ne za ki ga mace tana da miji mijinta bai kai karfin mijin wata da take gani tana shagoliya ba ita kuma ko da yaushe idan ta yi abinci mai kyau wancan za ta turo shi ta nuna ma duniya cewa fa ga abin da suka ci ta
yau ga abincin rana na
yau ga abincin rana
ga talo ga ganyen bera da ganyen kuka
ce kuma kina can kiran zaure ta yi wa ku da yini ko ko a rashin godiyar Allah ne ko kuma dai zuciya ne ban san me ke ibin mutane ba idan mijin ya dawo sai ta ce ai dan nan lalle ita ma tana son ta ci irin
wannan eh an kwana biyu ka da ne ni da kaza da kaza duk jina ko ina abin
da yawa to kin ga wannan
ba fara
ne gole ne mai girma banda wannan kuma za ki ga akwai wani irin rayuwa da wasu suke yi kullum wasu ɗan matan burin su tashi da safe su dauki jaka daga gidansu idan suka fita za su je gidan kawansu su yi wanka su kwalliya ko su je shagon makeup daga nan kuma su wuce wani waje mai background mai kyau
aje
ai hoto kuma ta dan ne suke so da wannan hoto ya jawo musu yawan mutanen da ke shiga kafafun sada
abu a dan jin
kula musu lai
to wannan nan dan kula mun ne a mutum ke gaba da shi
eh wasu suka yi kasuwanci da shi
to
wasu suka yi kasuwanci da shi saboda yawan mutanen da kake da shi kike shiga page ɗinka yawan kuɗin da zaka samu kin ga wannan mutanen suna yin kasuwancin su ne fa kai ko ba kasuwanci kake ba amma zaka je kai kuma irin wannan rayuwar da wancan yake yi shi kake so
kike burge ka
sai kai ma ka je ka tsaye fa kanka a cikin wannan
mutum ba shi abinda ake yi kenan
abinda ake yi kenan sannan duk duniya idan ana neman inda ba iya amfani da social media ba to ki zauna shi gida
to me yasa ka ce
Najeriya ma idan kika zo arewa su da ɗan kudu suna amfani da wannan social media
ɗin wato kafa ba za ta zama ta
kafa ba suna
a matsayin hanyoyin
ne kasuwancin su ko kuma su zauna su yi video na banda shaɗin
ta shi ma su
ke samu su samu kuɗi ga kalla kai dariya amma idan kika zo arewa ba abinda muke illa ko mu shiga kamar da mamamu ta faɗi da malama Khadija da Safiya kawai a shiga ne kawai a je a yi gulma a yi tsokaci a yi yawan can a zaga ko kuma a yi koli abu dai wanda ba ci gaba to ku zo arewa so mu arewa ya kamata a ce muna da orientation sosai akan ya ake amfani akwai program da ake yi da yawa wanda mu ma mun je wanda zaka ga ana koya wa mutane yadda zai yi amfani da kafofin sada labarai ta hanyar da zai sarrafa shi ya samu
kuɗi kuma da sanake kira
matasa ake kira da matasa amma abin da zai baki mamaki wallahi idan muka je zaki ga taro mutane kusan 50 amma wallahi da yace ka ga ba haushi dan arewa guda uku ko hudu a cikin mu ba kawai ba za a ba da kuɗi ba ko me zai yi da wannan abu kuma idan ka je zaka karu zaka iya abubuwa zaka dawo gida idan ma mace kasuwanci take na sayar da awara za a koya mata yadda za ta yi packaging awaran ta kuma promoting pincinta saboda idan da mutane goma ke kallo ya zama na tana samun mutane 50 a sati daga mutane 50 su koma mutane 100 da ana koya ma mutane
sai ka wanda wannan wannan awara
to shi wannan kafafun sada labaran sada zumuntan fa ba wai yana da negative effect kadai bane amma ana yana da
akwai bangaren
sada zumuntan akwai bangaren da kuke amfani da
shi ya kamata da matasa su zo wannan
bangaren ba ma ganin malamin mu suna wa'azi
su kai kudin data ma ai ka siya kudin da za ka samu kudin data
kai ne shi da
madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka jimriyoyin su da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya